أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقارب ودياغ الله سبحانه وتعالى a bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu, yake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka, masjidu Usman bin Affan, a wannan masallaci, a wannan anguwa tamu ta ƴan zuma, anguwar rogo, kuma daidai wannan lokaci bayan sallar asuba, a kuma wannan wata mai albarka na Ramadan, wanda yau ma cikin ikon Allah ga mu a kwana na 21, muna ɗauke da azumi na 21, wanda azumi 9 ya rage zuwa 8 zuwa 9 ne. In wata ya cika ya kai 9, in bai cika ba kuma ya tsaya a 8. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kammala lafiya. Alkhairan da ke cikin waɗannan kwanakin ƙarshe da dararrakin su, Allah ka ba mu ikon cin ribarsu. Allah, muna roƙonka ka sa azumin duk da muka yi ka karɓa. Allah, kar ka jarabce mu da azumin da ba lada sai yunwa da ƙishirwa. Ai, wani dare da ake yi, Allah ka sa muna yi imanin wahdita ba. Allah maɗaukakin sarki kai mana jagora a cikin dukkan lamuranmu. A karatunmu na yau mun shiga cikin suratu Tauba. A jiya mun karanta ayoyi 3 a ciki, yau za mu ci gaba insha Allah a aya ta 4, da Allah yake cewa illal ladina ahadtum minal mushrikin. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. Inna Allaha yuhibbul muttaqin.
Allah subhanahu wa ta'ala, in ba manta ba jiya a farkon surar nan, yana nuna bara'atun minallahi wa rasul, ya barranta Allah da manzansa, sun barranta daga mushrikai. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum indal mushrikin. Ya ce Allah ya barranta, kuma manzansa shi ma ya barranta. Ma'ana dai, Allah maɗaukakin sarki baya goyon bayan kafirai da mushrikai da munafiƙai. Da kuma bayanin da aka mana a jiya na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙudiri niyyar zuwa aikin hajji, ya ji labarin yanda wasu kafirai da suke da ɗaukurƙushin kafirci fil suna zuwa Makka, kuma suna yin ibada a ɗakin Allah, har ma da wata al'ada na yin ɗawafi tsirara. Sai aiko Sayyidina Abubakar ya jagoranci mutane, ya kuma turo Sayyidina Ali da saƙonnin dokoki da ƙa'idoji da suka shafi Makka da kuma ɗakin Allah. Tunda an riga an yi fatu Makka, daula ta koma hannun musulmai, to saboda haka yanzu dole a bi doka ta musulunci. Ba zai yiwu a bar tushen musulunci a ƙarƙashin kafirai ba, ko kuma su riƙa kafircinsu a daular musulunci ana kallo ba, bayan musulunci ya riga ya yi ƙarfi. Allah ya dawo wa Makka hannun musulman da take hannunsu tun asali dama tun asali ai a hannun musulmai take tunda annabi Ibrahim da Isma'il su suka lura da ita suka gina ta kuma suke bauta a ciki annabawa suka biyo baya suka gina akan wannan har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai tsakanin zuwan annabi mu da annabi Isa an samu lokaci mai tsayin da musulunci ya kare na zamanin annabi Isa sai zamanto jahilci ya zo larabawa sun mallaki wuri sun zuba gumaka an kama shirka to Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi zaman da zai a Makka na shekara 10 yana wa'azi suka kasa karba yanda ya kamata ya fice koma Madina da yaje Madina ya samu dama mutanen Madina su ma suna zuwa Makka aikin haji kamar yadda mun fada a jahiliya ana yi to anan suka hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka karbi musulunci suka koma Madina da shi suka yaka shi garin Madina duka ya karba wannan kuma kamar wata shimfiɗa ce da Allah yake wa manzansa na ya bashi mafaka da makoma ya koma Madina kuma musulunci ya karfafa a can daga baya ya zo ya bude Makka ya karbi abarsa kamar yadda Allah ya masa alƙawari inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aliya. Makka ta koma musulunci annabi ya sake dawowa Madina bayan fatu Makka amma dai sil ba a rasa wasu daga cikin waɗanda ba mutanen Makka ba da wasu ƙurƙushin mutanen Makka ci gaba da shiga Ka'aba suna ayyukansu na kafiri. To shine shekara mai zuwa da ta zago bayan fatu Makka shekara 7 bayan hijira na 8 an yi fatu yakin Khaibar ne aka yi sulhu Hudaybiya aka yi shekara na 7 na 8 aka yi fatu Makka na 9 kuma aka aiko Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya sanar da wannan bara'an da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa kafirai cewa an hana yin dawafi tsirara an hana kuma dukkan wani aikin shirka da sauransu sannan an bawa kurbishin kafirai da ke kewaye da Makka da ma mutanen Makka da sauransu wanda zai karɓi musulunci ya karɓa wanda kuma ba zai karɓa ba to ya bar daular musulunci ya je can wani waje ya ci gaba da kafircinsa. Wannan shine wata hudu da aka basu. To wannan bara'ar da aka yi an yi ta ne ga waɗanda aka ba su dama aka ɗaga musu ƙafa. Sannan lokacin da aka yi sulhul Hudaybiya lokacin da annabi ya taho zai zo Makka fatu Makka Qurayshawa suka tare hanya suka ce ba zai zo ba sai dai ya bari sai wani lokaci daga nan ya ce to za mu koma aka yi wasu alƙawura na tsaida yaƙi tsakanin annabi da su tunda an yi sulhu a lokacin zai koma akwai dama da suka bashi zai zo a yi fatu Makka da wasu ƙa'idoji da aka shirya duka annabi ya karɓa duk da a zahirinsu akwai zalunci ba lokacin tarihinsu ba ne yanzu saboda ba mu da wannan lokacin a ɗan wannan daman da muke da shi na asuba amma dai an yi wannan alƙawari annabi ya fasa zuwa Makka aka koma har su Sayyidina Umar ransu ya ɓaci da sauransu. To wannan alƙawura da aka yi na tsaida yaƙi da wasu sharuɗa da aka gindaya na tsawon shekara 10 kowa zai je inda ya ga dama ya yi yawonsa ya yi hidimominsa ba mai zakke ma wani musulmai ba sa taɓa kafirai kafirai ba sa taɓa musulmai. To wannan alƙawarin da aka yi yana nan da aka zo aka ce to duk masu aikin kafirci da shirka da sauransu su daina shi a cikin Makka kuma su bar garin Makka su je duk inda za su je amma banda waɗanda aka yi alƙawari da su shi ne ce illal ladzina ahadtum minal mushrikin banda wanda aka yi alƙawari da su za a yi zaman lafiya. Thumma lam yanqusukum shay'an, ko basu rage ku da komai ba. Wa lam yuzahiru alaykum ahadan, basu hada kai da wasu ƙabilu daban badan su cutar da musulunci. Wannan Allah ya ce fa atimu ilayhim ahdahum ila muddati, a cika musu alƙawarin su zuwa lokacin da aka ɗauka. Su a basu su ci gaba da harkokin su zuwa lokacin da aka yi alƙawari da su ya cika. Daga ya cika, to su ma sai a sanar da su cewa yanzu fa ko ku musulunta ko a yaƙe ku. Tunda Allah ya aiko annabi don ya yaɗa musulunci, to in taƙo ya isa maka ka kuma ki karɓa, to ɗayan biyu ne, ko a yaƙe ka ko ka yadda ku yi zaman lafiya da musulmai kana ƙarƙashin musulunci a ɗora maka jizya kana biya. Bai yiwuwa a zauna a ce an zauna shiru, kowa mai ƴanci ne, musulunci na da ƴanci, kafirci na da ƴanci, a ƙa'idar addinin Allah ba haka ba. Mutuwar zuciya ta musulmai da tsoro na musulmai shi ya haifar da duniya ta rikice har ta zama haka. Za ka samu wanda bai da ruhin jihadi, bai da ruhin raya addini, shi ya ɗauka cewa addinin musulunci, lakum dinukum waliya din, ma'ana a zauna haka kowa na da ƴanci, wannan yayi kafircinsa, wannan yayi musuluncinsa. A ai lokacin da aka yi fathu Makka, annabi me yake? La hijrata ba'da al-fath, babu wani hijira bayan buɗe Makka, ba wanda aka ce sake barin garin Makka ya je Madina. Don me? Domin yanzu daula ta musulmai ce, kuma garin na musulmai ne, ba yanda za a yi kafirci ya hau kansa har musulmi ya gudu ya koma mai wani gari. A sai ya ce walakin jihadun waliya, yanzu abin da ya rage shine jihadin yaɗa musuluncin da kuma kyakkyawar niyya, shi ya rage yanzu. Tunda Allah maɗaukakin sarki cewa yi wa raditu lakumul islama dina, na yarje muku musulunci ya zama addini. So ko ka yi addinin musulunci ko ka zauna ƙarƙashin daular musulunci kana biyan jizya ko a yaƙe ka. To amma yanzu babu daula, ba wani daula ta musulunci da za a ce ga wani shugaba na musulman duniya da yake jan jagorancin duniyar musulmai a ƙa'idar musulunci. Babu wannan. Balma duk garuruwan musulunci kafirai sun musu dabara, sun mai da su dauloli irin na sauran duniya. An daddatsa su, kowa kullu hifin bi maladayhi farihun, kowa abin da yake riko da shi na al'ummarsa, na jama'arsa, na iya yankinsa da tsukunsa shi ne nashi. A kafa dokoki, a hana wani shiga hurumin wani da sunan yancin ɗan adam. To da wannan musulunci ya narke bisa ƙa'idojin rayuwa na kowa da kowa. Shi sa yanzu ai ga ƙasar Falastine ƙasar musulmai ne ake yaƙar su, amma wani daga wata ƙasa bai da hurumin zuwa ya shiga, sai a ce ya shiga harkar da ba tashi ba, ai ba ƙasar ku ba ce. So ya kai meye naka a ciki? To da wannan fa aka yaudari musulmai, aka kuma cutar da musulunci. Duk wata ƙasa ta musulmai yanzu in za a afta mata, wata ba za ta iya shiga ba, sai a ce kai meye naka. Kaga an cire musu cewa me? Innamal mu'minuna ikhwa, al-muslimu akul muslim. Duk an cire wannan, ya zama an koma asabiyya da unsuriyya, an koma ƙabilanci da dangi su ne kawai musulunci, shi ne kawai rayuwa yanzu. Allah ya sauka. Don haka musulunci bai samun ƙarfinsa ya dawo sai in musulmai za su raya matsalan nan ta jihadi, kuma sai an samu shugabanci na gaskiya. Don me? Domin Allah ya yi mu don mu raya addininsa, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gina al'umma a haka, ya tafi a haka. ana zaman lafiya ne idan musulunci yake da ƙarfi kuma ba a ce ya tirsata ma wani dole ba sai dai wanda zai zauna da shi dole ya bi ka'idarsa shine wanda ba musulmi ba ya biya jizya uku ba za ka biya ba kuma ba za ka shiga musulunci ba a hakikatin da ka saki abin da Allah ya ce ka yi a doron ƙasa shine ka bauta masa kuma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to wannan kura da aka ce a yi aka ce banda wanda ake alkawari da su su kama a cika musu alkawarinsu inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoronsa tsoron Allah ne zai sa ka yi alkawari da wanda ba musulmi ba kuma ka cika masa ba wai dan kawai shi ba musulmi ba kuma ku yi alkawari kuma ka ha'ince shi a in ka ha'ince shi Allah zai tuhume ka a ka'idar musulunci in ka ha'inci hatta wanda ba musulmi ba wajibi ne a wanda ke jagoranta na musulmai ya biyo ka duk inda kake ya karɓi haƙƙin wannan da ba musulmin bai ba shi baya nuna wai dan wane ba musulmi ba to dama ce nan in cuce shi dama ce nan in ɓata dukiyarsa a shi kuma wannan yana zuwa ne a fagen jihadi da shugaba zai sa a je a masa wa'azi ka ƙi shiga musulunci to mun ji ka ƙi shiga a ina kake son rayuwa kana son rayuwa da mu to ka biya jizya ba ka so to ɗayan biyu ne ƙa'ida ne ko ka musulunta ko a yaƙe ka Allah ya sa mu fahimci wannan sai Allah ya ce fa idan salakal ashhurul hurum Allah subhanahu wa ta'ala yake fa idan salakal ashhurul hurum wadannan watanni da aka shimfidawa kafirai su karasa iya zaman su na karkashin daular musulunci inda wani abu da suke da shi da suke son dauka su dauka da sauransu in kuma Allah ya musu gamdakatar sun gamsu da musulunci sun karba shi kenan to idan waɗannan watannin sun kare ba waɗannan watannin sune ashhurul hurum wanda Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atul hurum to ba waɗannan bane waɗannan arba'atul hurum sune watannin da aka hana yaki a ciki aka hana barna a ciki duk da cewa waɗannan ma sun shafi wasu daga ciki sun shafi wasu daga ciki amma waɗancan watanni ne na Shawwal Zulqa'da da Zulhijja da Muharram sai kuma Rajab waɗannan su ne ashhurul hurum amma waɗannan da ake magana sun fara ne daga 10 na Zulhijja zuwa Muharram Safar Rabiul Awwal da kuma 10 na Rabiul Akhir bayan an yi aikin hajji an ji an yi hawan arfa an dawo ranar 10 ga wata yawmal hajji al-akbar to ranar aka yi shela wa duk wani kafiri cewa yanzu fa doka ce cewa duniyar musulunci ta ginu akan la ilaha illallah abu na farko kenan a yadda cewa za a tsaya a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne a doron ƙasa shine ka'ida na farko sannan a wannan a ƙarƙashin wannan na farkon in ka mutu a wannan turba to sakamakonka aljanna sannan a daina yin tawafi tsirara kamar yadda suka shirya za su yi ko suka wasu daga ciki ma suka yi sannan annabi ya ce duk wanda yake akwai alkawari tsakaninsa da shi to za a cika masa alƙawarin sa ya tsaya ya gama shirye-shiryen sa har wannan lokacin sannan daga ranan wannan hajjin da Sayyidina Abubakar yayi kar wani arni ya sake zuwa Makka da sunan yazo haji irin wanda suke yi a jahiliya to bayan an yi wannan an gama an dawo to shi Allah ya ce in fa waɗannan watanni na alƙawari da aka yi ya ƙare to faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum to daga nan sai batun yaƙi duk wanda bai yarda ya musulunta ba a yaƙe shi a bi shi duk inda yake a yaƙe shi tunda an zo dama an aiko annabi dan me dan isar da addini zuwa gun kowa to yayi zamanin Makka ya kafa aqida an karɓi musulunci ya dawo Madina an kafa dokoki to yanzu fa so ake musulunci ya mamaye duniya saƙon ya isa ko ina tunda dama annabi an aiko shi ne ilan nasi kafa zuwa ga mutanen duniya to za a bi kowa za a bi gari-gari tun ana bi kusa-kusan Makka kusa-kusa yana faɗuwa ko ina aka ji akwai kafirai za a je a isar musu da wannan saƙo kuma duk inda annabi ya aika zai aike ne da ɗayan biyu dama na farko in ka je ka musu da'awa zuwa musulunci fa in qabilu salimu in sun karɓa wannan da'awa sun tsira a koyar da su ƙa'idojin musulunci daga nan annabi ya aika musu ambasado na musulunci da zai koyar da su addini in sun karɓi musulunci ba a barin su haka ko da haka ƙa'ida ne ko mu yanzu da za mu haɗa wata ƙungiya ko wasu group su bi maguzawa lungunansu su musu wa'azi to ba zai yi tasiri ba in ba a je an ajiye musu mai koyar da su addini ba shi yasa masu irin wannan suka ɗauki wannan hidima ta musuluntar da ire-iren waɗannan da ke cikin dazuka to za ka samu yana daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta in an musuluntar da waɗannan kafin ɗan wani lokaci in an dawo za a zo a samu sun koma kafircinsu me ya damuwar shi ne ba mai koyar da su addini sadaukar da kai da sahabbai suke yi yadda manzo ke tura su su bar inda suke su bar daɗin da suke ciki su shiga wannan ƙauyukan su zauna su yaɗa addinin ya karɓu to mu yanzu masu da'awarmu ƴan tamuri ne kawai ƴan aji daɗi ne shi sa suka tare a birane iyakar su birnin in kuma sun ma shiga ƙauyen to sai dai a tafi yiwu a dawo yiwu shikenan an je an yi da'awa an dawo waye zai monitorin wannan da'awar a ƙauyen ta karɓi ko bata karɓi ba ana yi ko ba a yi ta haka ne ake gyara al'umma baya yiwuwa ka je ka san ka isar wa da mutum saƙo kuma ka bar shi ka san shi a karan kansa ya riƙa yin daidai ba zai yiwu ba saboda yanda kuka shiga aka samu gurɓatattu suka sake shiga sai su ma su musu nasu irin wa'azin kuma su karɓa Allah ya sa mu fahimci wannan don haka fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuduhum wa ahsuruhum ku kama su su zama bayi ko ku kakkashe su ku tsare su har sai su musulunta waq'udu lahum kulla marsad duk wata hanya da za su gudu ku tsare ta sai an isar musu da saƙo din sun ki karɓa kuma a yaƙe su ba kamar yanda wasu suke ganin abin a zahiri ba cewa ai musulunci kamar kawai ya zo ne ya riƙa kakkashe mutane ya yaƙe su ya sa su dole a'a da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi an aiko shi don ya mulki suwa musulmai na duk duniya kuma duk duniya bayi ne na Allah kuma Allah ya ce na aiko ka zuwa gunsu duka ka isar musu da saƙona in sun ki ka yaƙe su to kaga ba wai kawai zuwa ya ce zai kama yaƙin su ba ka isar musu da saƙona in ji wanda ya yi su da haka annabi ya zo ya kira mutane ne ya ce ku musulunta kuma in sun kin ma ba a ce ka yake su direct ba a sun ki eh to yanzu fa ku sani daular ta musulunci ce ba za ku zauna a ƙarƙashin musulunci takaka ba sai in za ku biya jizya dan musulunci ya ba ku kariya nan ma suka ce ba za su yi ba to tunda kun saba ma dokar wanda ya halice ku to wanda ya halice ku ya ce baya buƙatar ku zauna a duniyar sa ku miƙe kafa kuna morewa kuna kuma sabon sa sai a yaƙe ku wannan shine ka'idar yaƙi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai aiki Mu'az ila al-Yaman ya gaya masa innaka ta'ti qauman ahla kita فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودي عند النبي ايكي ايكي نا وعزي ابن ده yake fara fada muke farko fad'uhum ila al-islam fikiratu zuwa ga musulunci in sun karba salimu shikenan sun kubuta kun ba su karba ba to ka nemi su biya jizya suna ƙarƙashin daular musulunci ba sa zaman kansu daga yau nan ma salimu in ko sun ki to fasta'in billah ala qatlihi yace to ka nemi agajin Allah ka afka musu duk wannan koyarwar kafirai sun mata upside down sun baiwa musulunci abin kyama abin gudu kamar cewa kawai shi bai zo ba sai dan yaƙin mutane da karkashe su hatta dokokin wanda ya shiga musulunci na sata a yanke masa hannu na zina a kashe shi ko a mai bulala da sauran ire-iren waɗannan ba su ne ƙa'idojin farko a musulunci ba yau da mutum zai musulunci yana farkon musulunci ko da zai yi irin waɗannan laifukan ba a ɗabbaƙa masa ƙa'idar don bai saba da su bai san su ba kuma duk inda suka ce za su yi daular musulunci ba daular musulunci ba ne a fara da hudud kamar yadda wasu dauloli ko wasu ƙasashe a Najeriyance suka kafa daular musulunci irin su Zamfara to farko-farkon abin da su suka fara nuna wa duniya ɗabbaƙa ƙa'idar yanke hannu mai sata da kashe mazinaci waɗannan ba su ne abu na farko da musulunci ya zo da su ba yau mutum ya musulunta farko baka isa ka ce ya bar abubuwan da ya saba na saban Allah a da kafin ya musulunta ba halallaba shi kake yi ko yanzu a Ramadan wani ya musulunta yace amma fa wannan azumin da kuke yi ba zan iya yin sa ba kace karɓi musuluncin ka kuma ajiye azumin amma zaka ci abinci kasancewar musulmai na ma azumi to karka zo ka ci a gaban su kuma ka a ce ka musulunta wasu za su ma fahimta bai bai wani irin musulunci kai saboda ne zaka daga mata kafa saboda haka addini yake ba rana ɗaya aka saukar da azumi ba sai da musulunci ya karfafu a cikin zukatan bayi kafin aka ce musu ma ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza to wanda ya musulunta yau a azumi ba ka ce masa gobe ka dau azumi sai in zai iya ko kuma ka ce masa kar ka yi sallah sai ka koyi ka'idojin sallah duka ka zo ka riƙa shiga masallaci kana bin liman ko shiru ma ka yi daga nan ka riƙa koya masa wasu azkar su subhanallah ko su kaɗai ka riƙa faɗa haka ana koya masa karatu in ya iya karatu sai a ce to tun da yanzu ka iya karatu subhanallah da take faɗa a tsayin nan to a tsayin nan ba shi ake yi ba karatu ake yi sai karanta abu kaza da kaza haka har ya koya duka dan haka cewa da Allah subhanahu wataala yi fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtul mushrikeena haythu wajadtumuhu ba ana nufin koyi ku tabun su lungu da kauye kuna ta karkashewa bane a ku bi su ku musu wa'azi ku kuma nuna musu cewa fa yanzu fa rigar ta canja yanayin ya canja mulkin kama kariya da jahiliya ya kare yanzu mulkin musulunci ake don haka ku musulunta ku samu zaman lafiya, ko kuma ku ki musulunta ku zauna ƙarƙashin daular musulunci kuna bin ka'idoji na zaman lafiya tsakanin ku da musulmai. Ba za ku yi wancan ba, ba za ku yi wannan ba, to za a yaƙe ku. Shikenan. Kuma za a takura su, kuma za a hana su guduwa har sai sun karɓi musulunci ko kuma sun bi doka. To shi ne sai Allah ya ce fa'in tabu, in sun tuba sun karɓi musulunci sun bar kafircin nan, wa aqamu ssalata wa atawu zakka, suka soma sallah kuma a dukiyoyinsu aka ce musu akwai zakka suka amsa za su bayar, to fa khallu sabila, ku kyale su. Don haka an je wa al'umma an ce ku musulunta, suka ce mun yarda, to ba a yaƙar su. Kai in ma sun ki an fara yaƙan su ɗin, suka ga haza suka ce za mu musulunta, ko suka furta kalmomin shahada, to ana iya tsaye da yaƙi don darajar wannan kalma a samu tabbatuwarta, don dama ana yaƙin ne don tabbatuwarta. Akwai yaƙuƙunan da wasu sahabbai, akwai wani sahabi da ya kashe wani kafiri bayan ya ce la ilaha illallah, aka je aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani a wajen yaƙi wani kafiri ya furta kalmar shahada amma fa sai da ya sare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi haka, ya ce an yi. Yace to ya zaka yi da kalmar la ilaha illallah din da ya faɗa a gaban Allah gobe kiyama? Sai ce ni a gani na ya rasulullah tsoron ya mutu ne ya faɗa. Annabi yace ka tsaga zuciyarsa kaga haka, abinda Allah ya umurce ka da yi kai hukunci da abinda ya bayyana maka, wancan da kake zato zato ne, masalin wancan Allah ne. Kuma ko da ka kashe shi a bisa bai ma faɗan ba, ko ya faɗan ba a sani ba, ko kuma a ce da ya faɗa ka kyale shi baka kashe shi ba, kai amfani da abin da ya faɗa ko da ƙarya ne, to Allah zai kama shi ne banda kai, kai ka yi aiki da ilimin da ya bayyana maka. To Allah ya sa mu dace. Yace inna Allaha ghafurur rahim, lalle Allah mai girma mai rahama ne kuma mai jin ƙai ne. Kaga kenan kamar abin da Allah yake so shine kar ma a yi yaƙin musulunci, ya dai ya tabbata. Idan ya tabbata shi kenan, don haka ko da an haɗu da abokan gaba yaƙi zai afto, suka fito suka yi shelar musulunci, karɓa ake yi, sun zamanto bayi nagari ƙarƙashin daular musulunci. A gaba ma za mu ji inda Allah ce wa in tabu wa aqamu salata wa atu zakka, ya ce fa ikhwanukum fi din, ai sun zama ƴan uwanku, kun zama ɗaya kuma, don me za a ci gaba da yaƙi? Allah ya sa mu dace. Za mu tsaya a nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba insha Allah ta'ala a ƙarƙashin aya ta shida. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gobe lafiya, ya ba mu ikon haɗuwa, kuma ya ba mu ikon yi, ya kuma ba mu ikon fahimta abinda muka yi daidai. Allah ka ba mu ladanka, abinda muka yi na kuskure Allah ka yafi mana. Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin.